الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وأن مجلسي نقوم na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a birnin Kano Allah ya tsare wannan gari namu ya kara masa kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau 10 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 26 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya a yau insha Allah za mu tashi aya ta 21 kazalika a atharna alaihi na'am sai dai kamar yadda muka saba ga ta amsar tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko wannan yace malam ana fadin cewa dan da aka same shi ba ta hanyar aure ba zai shiga aljanna ba hakan ya tabbata a dan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba wato wanda ake cewa dan zina a babu dalilin da ya nuna cewa ba zai shiga aljanna ba inda musulmi ne kuma ya mutu a cikin musulunci a akwai hadisai da ake ruwaitowa amma hadisan ba su inganta ba bal Ibn al-Jawzi ya sa su a cikin al-ahadithul mawdu'a wato hadisin da yake cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi ne ƙarya aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki laifin wani rai ba shi yasa da ake cewa dan zina shine mafi sharrin mutum uku wato da wanda da shi mazinacin da mazinaciyar da shi dan zinan su uku to wai dan zinan shine mafi sharrin su ta za a yi zama mafi sharrin su a haka wannan ma'ana ma ba ta miƙe ba ta za a yi zama mafi sharrin su shi bai yi zina ba su da suka yi zina amma wanda bai yi ba a ce ya fi su sharri saboda haka daga ji ka san wannan abu ne wanda yake bai inganta ba bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka wannan kuma shi ne fatoyin malamai da suka yi a kan cewar wa'annan hadisai ba haka bane saboda haka komai yana komawa zuwa ga imanin mutum da aikinsa inda ya tsaya ya yi imani ya yi musulunci ya yi aiki nagari to babu abin da zai hana shi ya samu martaba a wajen Allah jalla wa'ala tunda duk wani abu da ka gani na sha'anin lanin lahira da azaba da ni'ima Allah ya rataya su ne da ima Allah ya rataya ni'ima da imani da ayyuka nagari Allah kuma ya rataya azaba da rashin imani da kafirci da miyagun ayyuka wannan shine ba da irin yadda aka haifa mutum ba to san na'am zai ci gadon uwarsa ba zai ci gadon mahaifiyarsa amma ba zai ci gadon ubansa ba tunda ba dan ubansa bane ba za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa ba amma zai ci gadon mahaifiyarsa sai dai babu laifi uban da ya san cewar ɗansa ne duk da yake ba a yi aure ba ya tsaya ya kula da shi ya yi masa duk abin da uba zai maɗa saboda irin rahama da Allah ya sanya tsakanin uba da ɗa amma abin da ya danganci gado shi ne kawai ba zai yi ba kuma babu laifi zai iya masa wasiya cewa daga cikin dukiyarsa a bashi wani abu in dai bata kai sulusi ba yana da haƙƙi ba tare da izinin kowa ba in ma ya masa da wasiya sama da sulusi idan ƴan uwan sun yarda za su iya bashi amma dai yana da haƙƙin ya masa wasiya zuwa sulusun dukiyarsa kuma wannan ya zamanto haƙƙi ne nasa sai ma an bashi kafin a ba magada mana ai dama ana magana ya amsa cewa ɗansa ne a baki a wajensa amma ba ɗansa bane a shari'a ba ɗansa bane a shari'a yanda yake za a samu gado tsakaninsu haka dalika ba ɗansa bane wanda za a samu muharramiya ba ɗansa bane wanda za a samu muharramiya alal misali a ƴaƴansa mata ba za su zamanto muharramansa ba za su zamanto muharraman wannan ba wajen aure to malamai sun hana wajen aure saboda shubha saboda al asl fil furuj al hurma amma ba zai yi ba za su zamanto ba za su zamanto muharraman sa bane halwa da su ne tafiya tare da su amma kuma wannan rashin muharramiyar ba za ta halatta masa ya aure su ba saboda shubha da take qa'ima tsayayya kuma saboda asali a cikin al furuj al hurma har sai tukuna ya tabbata da dalili 100%. To saboda akwai shubha akai sai aka haramta aure. Amma abin da yake ya zamanto cewar wato ba ana buƙatar ai ihtiyati bane akan sa a cikin addini sai aka kyale. Shine aka ce ba za a bashi hukuncin muharramiya ba zai kadaita da su ba. Na'am. Saboda me za a tsangwame shi? Bai halatta ba. Bai halatta a tsangwame shi ba. Ana cewa baya sallar baya sallar baya limanci amma limancin shi ma da malaman malikiya suka faɗa limancin sallar ratiba shi kuma wannan ba wani abu bane saboda limanci jagoranci ne akan mafi girman ibada ita ce sallah wanda tana buƙatan kamala to wanda ya zamanto ana kyararsa a cikin al'umma duk da yake kyarar da ake ba da haƙƙi ba to bai dace a shige da shi gaba ba a wajen shugabanci wanda ake buƙatar kamala ta addini da kamala ta martaba da kamala ta muru'a ta mutunci amma ba dan cewar limancin sa bai inganta ba ko sallar sa bata inganta ba haka zalika aure babu laifi ai aure gare shi ko ba za a ata wannan aure ba aure ne sahihi sai dai kawai a wajen waɗanda suke sharɗanta cewa sharaɗin aure kafa'a kafa'a kuma tana komawa ya zuwa ga wato asali to wanda suke ganin kafa'a tana komawa ga asali kamar masabar Hanabila to za su iya kawo wannan sai su ce idan aka yi mace ta iyaye waliyai ko ita yarinya tana da zabi a warware auren saboda ba kufu'in ta bane ba daidai ita bane amma kamar masabar Malikiya da suke ganin kafa'a a cikin addini ne indai mutum yana da addini shikenan kufu'i ne ga kowane mai addini su ba za su ce za a bata auren saboda kasancewar sa ba san ubansa ba na wato akwai in ma kace kamanni ai akwai kamanni zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma an yi amfani da kamanni an yi ilhaki ai wato ya kamata a fahimta akwai da na shari'a akwai da na biology zai iya zamantowa na biology hakikatan DNA ya tabbatar kamata tabbatar amma a shari'a ba ka bane a shari'a ba ka bane saboda haka dan da aka haifa ma mutum ba a cikin aure ba duk da ya san dan sa ne amma a shari'a ba ka bane ba za a bashi hukuncin da ba a cikin shari'a kuma ba za ka kore a da daga kasancewar dan ka bane mutum ba zai kore da daga cewar kansa bane ta hanyar biology in dai ya tabbata kansa ne na shari'a shine kamar wani wanda yazo yake kamar mutum yana da dansa sai kawai a zo a sa masa shakka cewa ai matarsa yawo take saboda haka dan da ta haifa masa ma ba nasa bane sai ya tafi Aminu Kano ya je ai DNA ana yin DNA sai a gano ba dansa bane bayan da dansa ne shine yana tace masa baba yana biya masa kudin makaranta sai yazo ce kai ba dana bane ta buga je wajen ubanka yanzu irin wannan fitinar da za ta kawo a rayuwa na wuce to mutum ba shi da haƙƙi yayi wannan in ma yayi wannan ta'ziri za a yi masa alƙali sai ya ladabtar da shi in yana so ya kore wannan dan sai dai yaje ya li'ani yaje ya kai ƙara gaban alƙali kuma li'anin ma akwai haddi akwai iya lokaci in dai sati biyu da sani bai je ya kai ƙara ba to lokaci ya kure masa ya dauke saboda ita shari'a kokari take yi kar ta bar mutum ba uba in dai matar mutum ta haifa masa da a cikin gidansa to dan sani duk yawan da taje tayo in yana so ya kore wannan yayi li'ani sai dai yayi li'ani na kafin sati biyu zai yi li'anin ba kafin sati biyu in ya wuce sati biyu shi ma wannan ma ijtihadin malamai ne ya danganta ga alƙali amma wanda ya ga ciki din ya ga alama kuma ya yi shiru bai yi ba to bashi da halin yin li'ani wa sakitun wal hamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wa la yalta'inu, wanda yayi shuru alhali ga ciki a bayyane bai yi magana ba, sannan daga baya yazo yace zai li'ani yuhaddu mutlaqan haddi za a yi masa, sai a masa haddin kazafi cewa yayi matarsa kazafi, wa la yalta'inu yace baka da damar li'ani. Na'am, shari'a wato wannan yana da muhimmancin fahimtar wannan yadda shari'a, hikimar shari'a take wajen ta riskar da ƴaƴa ga mahaifansu da kuma kawo bambanci, da kaga ai ba a amfani da kiyafa kama wajen kora nasaba, sai dai a amfani da ita wajen istinasi, wajen nutsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Usama. Ana ta cewa Usama ba dan mahaifinsa bane saboda Usama yana da duhu, shi ko Zaid gashi da haske, saboda haka sai wata ran suna kwance a masallaci sun lulluba da bargo, sai zo ya gansu amma kafafunsu a bude, in a al-mudliji yazo yace waɗannan kafafu daga juna suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya samu Aisha yana farin ciki, yake kin ga abinda mudliji ya faɗa, saboda wannan magana kamar nassi ce wajen Larabawa, duk wanda yake suka ga wannan nasabar sai ya us, saboda mudliji ya faɗa dan sun yi imani. Kamar yanzu ne kaji an ce ai Nobel laureate ya faɗi kaza, mai cin Nobel ya faɗa, sai kaji an imani kai mai cin Nobel ne ya faɗa. Ko kuma kaji an ce ai specialist ne babu kamarsa, mai PhD ne a wannan bangaren ya faɗa, mai menene, sai kaji an yadda. To kamar haka yake a da. Na'am, sannan yace muna neman ƙarin bayani akan sujudu tilawa da shukur da addu'o'in da ake yi a cikin su. Sujudu tilawa sunna ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma an yi a gaban sa, wani yana tilawa yayi sujadar, da mai sujadar yayi tilawar shi ma yayi sujada, wani kuma yayi karanta ayat tilawar bai sujada ba shi ma, Annabi sallallahu alaihi wasallam da bai yi sujada ba mutumin sai bai yi sujada ba. To duk waɗannan sunnoni ne da suka zo ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan ayoyi da ake sujada akan su, ayoyi guda 15 a mafi yawan idaya a wajen mali guda 11, amma guda 15 shine a mus a masahib da muke da su yanzu, kuma shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma shine mafi inganci domin hauta malaman Malikiya su ma sun dawo zuwa ga wannan kaulin irin Isi ibn al-Arabi. To yin su abinda addu'ar da ake yi a cikin sujadar, riwayar ta zo a cikin sunan Abi Dawud, sajada wajili ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi, da kuma in ya kara da Allahumma aktub li biha ajra wa da'ani biha wizra wa ja'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Sune addu'o'i biyu da suka zuwa a cikin sunna, sai mutun ya hada su yayi su, idan bai haddace ba kawai yayi tasbihin sujada subhana rabbiyal a'la, kuma yayi addu'a da abin da ya sauka gare shi na neman gafara Allah. Shi ko sujudu shukur shi ma yazo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da waɗansu malamai suna inkarin sa, kamar Imam Malik yana ganin bai inganta ba, amma ya inganta a bisa riwayoyi da malamai suka tabbatar, da kuma ayyukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga ciki har da Sayyidina Ali, lokacin da yaga cewa a cikin mutanen da aka kashe lokacin yaƙin Nahrawan na Khawarijawa akwai wannan dhul Khuwaisira, dhul Mukhaddaj, da ya ganshi wanda yake shine alamar cewar waɗannan Khawarijawa ne, sai ya faɗi yana mai sujada don godiya ga Allah, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su kashe shi, waɗanda za su yaƙi Khawarij su ne suka fi kusa da gaskiya, kuma ya ce da waɗanda suka yaƙe su suka kashe su za su san abin da Allah ya rubuta musu na lada a harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sun haƙura ma da yin aiki. To kaga falala ce babba, sai ya sujada yana mai godiya ga Allah akan samun wannan falala. To ita kuma babu wani zikiri da ya zo akan sujudu shukur, sai dai abinda yake ya kunsa na tasbihi da godiya ga Allah, tunda dama ita sujada ai ta kunshi a tsarkake Allah ne da godiya gare shi, subhanallahi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, dukkan lafuzzan suna komawa ya zuwa ga wato yabo da kirari ga Allah, subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruhu da sauransu. Saboda haka idan mutum yayi daidai gwargwado wannan yayi, amma babu wani zikiri keɓantacce da ya zo akan sujudu shukur. Sannan wannan ya ce malam idan ganin wata ya saba daga gari zuwa gari hakan zai bayu zuwa ga zuwa garin farko ni ban gane wannan okay na'am to watakila na dan fahimta idan daga gari zuwa gari aka samu sabani wajen watan hakan zai bayu zuwa garin farko suna farawa shi kuma gari na gaba yana bin sa misali 21 da 22 to anan ya sha'anin daren lailatul qadr zai kasance ai an ce shahara idin la yanqusan watannin idi guda biyu ba sa tawaya saboda haka idan 20 idan wata ya zamanto hakikatan 30 ne amma kuka yi 29 to a wajen Allah 20 zai ba ku 30 zai ba ku shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kadalika waɗannan darare da gowa gurgudan irin ishtihadin da yayi yanzu kamar in aka samu sabani wajen lissafi waɗanda suke yau ne daren 21 a wajen waɗansu kuma yau ne daren 22 to ne ne lailatul qadr kowa ga daren da yake kowa ga daren da yake kauna shine daren lailatul qadr din shine da kasance wato kowa in dai ya raya waɗannan darare guda 10 to zai dace da su kuma shi yasa kun ga mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rayar da dararen guda 10 ga baki daya a bisa tafsirin Imam Nawawi haka yake yace ana so a rayar da dararen guda gabaki daya hatta na cika ba na mara ba dan ta yiwu ya zamanto a haqiqatal amr ba wannan ne daren cika din ba daren 21 ba shine haqiqatan daren 21 ba to in ka rayar da dararen gabaki daya to ka samu insha Allah shi yasa ba a so ai wasa waɗansu sai kaga in dai aka ce daren 21 ne to ran nan suke yi 23 ran nan suke yi 25 ran nan suke 24 sai a koma ai bacci 26 sai a 27 sai a zo ai waɗansu ma sun ce ai 27 shine kawai sahih hadisai sun zo da yawa daren lailatul qadr shine daren 27 amma ya tabbata an yi daren lailatul qadr a daren 21 a daren 23 a daren 29 to kaga wannan ya nuna cewar jujjuyawa yake to in ko muna mutun yana so ya dace to sai ya yi su gabaki daya kuma Allah madaukakin sarki yayin da mutun yayi bakin kokarin sa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kardado a cikin dararen goman karshe wutirai in mutun yayi kokari akan wutirin koda bai zamanto a waqi'il amr shi din bane shi din ne ba to yayi wannan kokarin Allah zai datar da shi daidai gwagwadon domin Allah abin da yake duba zuciya yake duba yayin da mutun ya zamanto kokari yake da gaske yake yi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku zai baku alkhairi duk wanda ya nuna ma Allah ya san alkhairi da gaske to Allah ba zai tabar da shi ba saboda haka kada mutun ya samu damuwa akan wannan ko kada sannan ta karshe malam matar da mijinta ya sake ta sai ya ce ya dawo da ita kafin ta gama idda shin tana da zabi ta ce ba za ta koma gidansa ba da kowane irin dalili kamar rashin kula da addini rashin ganin girman mahaifiyarta shin za a tilasta mata ne sai ta koma ko kuwa za a saurari ra'ayinta ne na cewa ba za ta koma ba Allah ya saka da alkhairi amin ai matarsa ce ba ta da zabi in ya dawo da ita domin matarsa ce matsawar ba ta gama idda ba ba ta da zabi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu kada ku dawo da su dan cutuwarwa dan ku yi ta'addanci ba ku da niyyar rike su sai ku dawo da su dan ku tsawaita musu idda su rasa mazan aure sai mutun ya bari sai gab da iddar ta za ta kare sai ya dawo da ita sannan ya sake sakinta domin iddar ta sake tsawo to Allah ya hana wannan kaga inda tana da zabi Allah ba zai ce kada ai wannan ba mace ba ta da zabi matsawar mijinta matsawar tana cikin idda mijinta ya dawo da ita kuma wannan ya kamata iyaye su kula da wannan sau da yawa iyaye suna aikata munkari wajen wannan akwai case da aka kawo mutum ya zo yana kukan ya saki matarsa ya dawo da ita a cikin idda yana son matarsa iyayenta sun hana ta sun maje sun aurar da ita ga wani bayan ya ce ya dawo da ita kaga tayi sun yi aure akan aure sun yi aure akan aure kaga wannan abin nan dole a yi musu ta'aziri in aka kai su gaban shari'a dole sai an ladabtar da su kuma wannan auren dole a bata shi komai haihuwar yaya da ake saboda haka wannan shine hukuncin wannan shine hukunci wato ita muraja'a bata buƙatar wani sharadi bata buƙatar yarda indai miji yace ya dawo da matarsa ta dawo ko yayi shaida ko bai yi shaida ba in yace ta ya dawo da shaida mustahabbi ne amma ba sharadi bane idan mutun yace wa ya dawo da matarsa ta dawo ko kuma yaje zance tana gidansu din tayi tana gidansu din ya sake ta tana idda yaje gidansu yayi irin taba ta da yadda namiji yake taba matarsa inda yayi wannan to shikenan da fi'ili ma ana raja'a da aiki ba sai ya ce ya dawo da ita ba na'am bismillah na'am roƙo yake ta dawo to ai shi ba jahili ne dan me zai roƙe ta ta dawo abinda kake da shi kaje kace kana ne kana roƙo naka ne kaje kace kana roƙo in yace yana roƙo ta dawo bai ce ya dawo da ita ba ta dawo ba ya zauna ya ta roƙo har idda ta kare ta kubce masa daga baya in yazo neman ta sai a ce to kana cikin jerin gwadan male jerin gwanan manema sai wanda ta zaba ta darbe ai haƙin sa ne ba zai nema alfarma ba zai roƙa ba umarni kawai zai zartarwa kawai zai na'am tace ne to wannan kuma ta magana ce
a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
نعم الله يقول وكذلك أعثرنا عليهم تو كمر يندمك تاشيسو دقا بچنسو هر كما يكي يبايو يزوى غا أكا غنسو aka san inda suke kamar yanda muka tashe su daga baccin su har inda kuma yaje suka tura wani yaje gari domin ya kawo musu da abinci a atharna alaihim to haka muka ganar da su haka muka sa aka gane su wato muka tsinkayar da wasu gare su har aka gansu liya'lamu anna wa'dallahi haqqun domin mutanen su na wannan zamanin su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la rayba fiha kuma su san cewar sa'ar alkiyama babu kokonto a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum wato muka tsinkayar da wanin su gare su aka gano su yayin da suke jayayya tsakanin su akan al'amarin addinin su da yake da alaka da ranar lahira shin za yaya tashin alkiyama zai kasance wato yayin da suke wannan jayayyar yayin da jayayya ta turnuke a cikin wannan al'umma imma akan al'amarin sa'ar alkiyama a bisa tafsirin waɗansu malamai wa imma akan labarin waɗannan samari na ahlul kitab wato ahlul kahfi samarin ma'abuta kogo shin mutuwa suka yi ko ko bacci suka yi suna jayayya a tsakanin su yaya za su yi menene makomar waɗannan mutane menene hakikanin al'amarinsu to sai Allah ya sa aka a atharna a lokacin nan sai Allah ya tsinkayar da mutane su domin ya zamanto wannan tsinkaye da suka yi ya zamanto shine warwarewa a cikin al'amarinsu suka yi sabani akan yayin da suke sabani akan al'amarin su wannan daga cikin sabanin shine wanda Allah a wannan tafsirin shine wanda wannan Allah sabanin da yanzu Allah ya gaya mana faqalu ibnu alaihim bunyana suka yi sabani akan su faqalu sai suka ce ibnu alaihim bunyana ku yi gini a kewaye da su wato ku gina gini wanda zai suturce su a saman ko a saman dutsen da kogon yake a yi gini wanda yake zai rufe su yanda ba wanda zai cimma zai kai ya zuwa gare su shine ma'ana ibnu alaihim ku yi gini akan su wato gini wanda zai suturce su wato wannan bayan sun mutu kenan domin da suka zo Allah ya sa aka gano su shi wannan wanda yaje neman abinci aka taho da jama'a baki daya da sarki kamar yadda malaman tafsir a hikayoyin da aka samu daga wajen ahlul kitabi suka kawo Ibn Kathir ya kawo su wannan hikaya da suka je bakin kogon sai shi dan aikin wannan sai ce ku kyale ni in shiga dan kada su je su razana da ya shiga to wata hikayar sai ta ce suna shiga da ya gaya musu saboda kin kan cewar mutane su gansu a sanya musu wata karama da zai sanya musu su rinka jiji da kansu sai suka nemi Allah ya sai suka nemi Allah ya dauki ransu saboda haka sai suka mutu dan haka ma ba a zo an gansu da rai ba a wata riwayar kuma tace a sun fito sun zo sun shigo cikin kogon bayan wannan dan aike nasu ɗaya daga cikin su ya gaya musu sai suka shigo da suka shigo suka gansu to suna sai da bayan sun gansu kowa ya gansu hakikatan gashi sun yi bacci gashi sun tashi din to sai kuma suka koma suka kwanta Allah ya dauki ransu to shine sai kuma suka rinka jayayya yaya za a yi da su waɗansu sai suka ce ibnu alaihim bunyana ku gina gini a kansu wanda zai lullube su wanda zai rufe su rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani da su shin wannan bacci da wannan komawa da suka yi bacci suka koma ko ka mutuwa suka koma ko ka mutuwa ce suka ce a gine saman su yanda ba wanda in aka gine a kansu in ma baccin ne in ma mutuwan ne ubangijinsu shine mafi sani da halinsu qala alladhina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarinsu suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki masallaci akan su ma'ana za mu gina masallaci domin mutane su rinka sallah suna tabarruki da wajen da suke kuma haka suka aikata a kofar kogon aka gina masallaci shi yasa ma lokacin kamar yanda su waɗannan wanda suka hako wannan kogo na kusa da birnin Seljuk a Turkiya suke cewa da aka an ga kogon kuma an ga wato kanisa coci a gefen su dan kamar yanda muka ambata suna kan addinin Annabi Isa ne to wannan aiki da suka yi waɗannan mutane Allah ya sifanta su da cewa alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su wato ma'ana wato waɗanda suke da iko a cikin al'umma to shin wannan abin da suka yi daidai ne ko ba daidai bane waɗansu malamai sai suka ce wannan dalili ne na idan mutanen kirki salihai waɗanda ake musu zantan wanda ake musu kyakkyawan zaton salaha da kusanci da Allah wato in sun mutu in an binne su a gina hubbari akan kabarin su saboda haka suke yi zaka ga in ka je kasashen musulmi da dama za ka ga irin wannan in ka je irin su Misra irin su Sham irin su Iraq irin su kasashe da dama su Morocco za ka yi ta gani wato kowa za a yi masa a yi gini kuma a yi kubba wanda zai zamanto kamar inda ake kubbar masallaci haka za a yi kubba akan kabarin a ce wannan makamin shehi wane makamin sidi wane makamin wane to suka ce asali aikin waɗannan ashabul kafi tun daga shi Allah ya ambata a cikin alqur'ani kuma babu wani suka da yazo akai domin Allah kawai yace alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida suka ce gaya su a ce shari'ar waje ta gabace mu ne to kuma shari'ar al'umma da ta gabace mu in dai ba a yi inkarin ta ba ai sai ai aiki da ita to kuma a alqur'ani da tazo ba ai inkarin ta ba Allah ya ce sun yi masallaci be fadu wani abu wanda zai nuna wato a kyara ga abin da suka yi ko rashin dacewa da abin da suka yi ba haka waɗannan malamai suka ce to wannan istidlali kuskure ne kuma kamar yanda Al-Alusi yace yace hadha istidlalun batilun atilun fasidun kasidun. wani irin larabci ne yayi, batilun atilun fasidun kasidun, ƙarya ne kuma ko sisi bai kai ba, ɓarna ce kuma ba shi da wani, ba shi da tsada, kasidun wato mai asara ne, domin wato isa matuƙarsa wajen rashin dalili, domin shi in Allah ya yi hikayar abu na shari'ar wanda suka gabace mu, to zai iya zamantowa shari'a gare mu, idan a cikin shari'ar mu abinda zai kora wannan bai zo ba. To mu ku a cikin shari'ar mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana mu wannan a rashin lafiyarsa na ƙarshe na ajali salawatullahi wa salamu alaihi, ya rinka ɗauke mayafi da aka lullube katifa shimfiɗa da aka mayafi bargo da aka lullube fuskarsa, sai ya kawar da shi ya ce ala la tattakhidhu qabri ida, kada ku ɗauki kabarina ya zamanto wajen bauta. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid inni anhaakum an dhalik, fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka dirki kaburburan annabawansu su zamanto masallatai, ina hana ku daga wannan. Jundub ibn Abdullah al-Bajali yace kafin mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar, to kage ya hana mu, saboda haka wannan abinda tazo a dunkule Al-Qur'ani ya bayyana cewa ya hana mu, kuma ma abinda suka yi din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan abin ba daidai bane, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai a cikin wannan rashin lafiyar tasa, yana cewa la'anatullahi alal yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah ya la'anci yahudu da nasara sun maida kaburburan annabawansu masallatai. Haka dalika tun kafin nan lokacin yana cikin lafiyarsa, Ummu Salama da Ummu Habiba suka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kanisa da suka gani kyakkyawa mai ado mai zane a kasar Habasha, sai yace yace ulaika qaumun idha mata fihim rajulun salih banaw ala qabrihi masajid wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika shirarru khalqillah, yace waɗannan mutane ne da idan salihin mutun daga cikin su ya mutu sai su gina masallaci akan kabarinsa, sannan su suranta waɗannan hotunan zane wato na kamarsa, yace waɗannan su ne ashirarun halittar Allah, domin ta hake ake kaiwa ya zuwa ga bautar waliyai. Tun ana girmama waliyi ana zuwa ana yin ziyara, sai a ce aje ayi in akai addu'a a wajen Allah zai karba, tun ana roƙon Allah a kabarin ana fatan Allah zai karba, sai a rinka roƙon waliyi. Kaji an ce ai duk wanda ya ziyarci kabarin wani wali ya hada shi da aiki, domin ran da aka je ake ziyarar sa ran nan ba shi da hutu, tashi zai yi haikan yana ta yin addu'a cewa roƙon da aka zo aka yi masa Allah ya karba, wai kaji ka bar Allah sai ka je ka gaya masa sai ya tashi ya ta yi yana cikin kabari wai dan Allah ya karba addu'ar sa. To kaga shine wannan shine dari'a ce zuwa ga shirka. To saboda haka kaga shi kansa abinda alladhina ghalabu ala amrihim, wannan ginin da suka yi na masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su shiraru khalqillah, shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce kamar yadda Sheikh Al-Albani ya ambata yake cewa zahiri waɗanda suka ce qalubnu alaihim bunyana, wannan mu'minan ne suka ce ku ai gini akan su da zai lullube su, Allah ya san da su wannan mu'minai ne, to ba su da ƙarfi ba su da iko. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, masu ikon sai suka ce a masallaci za mu gina, masu tarbiyar addini su cewa suka kai a gina ayi gini da zai rufe inda suke, Allah ya san da su. Waɗanda suke da rinjaye ta fuskar al'amuran duniya da fawa da kudura akan su da iko sai suka ce masallaci za a yi, akai masallaci. To waɗanda suka yi masallacin ga su ba mabiya addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin su da cewa Allah ya tsine musu akan abin da suke. domin abinda suka yi sun sanya mutane akan abinda zai kai su zuwa ga shirka. Saboda haka ko kadan wannan hujjar da waɗansu suke faɗa, duk da yake zaka samu a cikin waɗansu tafsirai kamar hashiyar, a cikin hashiyar Baibawi ya kawo wannan tafsirin, amma irin su Imamul Alusi a tafsirin sa suke masa raddi raddi mai kaushi akan wannan magana tasa, saboda duk wanda yake zai faɗi magana da ta ci karo da wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, to dole a watsar da maganar sa gabaki daya jumlatan wa tafsila, ba za a karbe ta ba, tare kuma da nema masa gafara akan cewar zamiya ta same shi, Allah ya yafe masa, ya yafe mana baki daya. Na'am.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
الله يجزي سيقولون ثلاثة ما سكوس أوا أتكن شن أددون سمتن نواني أذام نمان زن الله صلى الله عليه وسلم za su da sannu za su ce su ashabul kahfi mutum uku ne, rabi'uhum kalbuhum, na hudun su shine karansu, wa yaquluna khamsatun, wadansu kuma sai su ce su mutane bakwai, su biyar ne, sadisuhum kalbuhum, na shidan su shine karansu, rajman bil ghaib, suna wannan maganan zato a cikin gaibu ko kuma jifa a cikin duhu, wato magana suke yi ba tare da ilimi ba, zato a cikin gaibu wato shine abinda ba su da sani a kansa, ka san abinda baka da sani a kanka zaka dogara ga ilimi ne, to in kuwa abinda yake baka da abinda yake gaibu in ka je shi da zato, to ka san ba zaka cimma daidai ba, domin shi gaibu sai dai a sanar da kai, gaibu ba a zaton sa, ba a tahmin, ba a tunanin gaibu, saboda gaibu baka da hanyar sanin sa, sai dai a baka da ilimi, wato ma'ana sun yi magana ba da ilimi ba, wannan raddi ne na Alkur'ani ga waɗannan kaulin guda biyu. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كما كما suna cewa mutum bakwai ne kuma na takwas din su shine karansu, wannan Allah bai raddin wannan maganar ba, dan haka sai waɗansu mutane sai malamai suka rinjaye da cewa wannan shine adadin su, sai Allah ta'ala yace qur rabbi a'lamu bi iddatihim, ce ne ubangiji na shine mafi sani da yawan da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, ba wanda yake sanin su sai kadan, kaga Allah ya tabbatar akwai daga cikin mutane wanda suka san su, sune wanda suka samu sanin su daga gaibu, to kaga tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki, Ibn Abbas yace ni ma ina cikin wannan kadan din na sani, to wannan kaga ba rajman bil ghaib bane, yayi bisa abin da ya samu na sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai Allah yace ma manzon Allah sallallahu wasallamu alai fala tumari fihim illa mira'an zahira, kada kai jayayya a cikin sha'anunsu sai jayayya bayyananna, wato jayayya wadda hujjata take bayyana ba wadda hujjata take buya ba, jayayya wadda hujjata take bayyana shine kamar irin abinda Allah ya ambata a cikin wannan a cikin Alkur'ani na cewa ga su akan tauhidi suke, Allah ya daura zuciyarsu, Allah ya ba su mirfa'a, kuma Allah ne kadai ya san adadin su, to kaga wannan ba wanda zai musu da kai akan wannan, to kada kai musu wato duk irin abin da ake magana akan ashabul kahf da tattaunawar da ake yi, kada kai jayayya akai, in suna faɗa kai shiru ka kyale su, in har za kai jayayya to jayayya da take hujjar ta bayyananna ce, shine abin da Alkur'ani ya tabbatar, to wannan ladabtarwa ne wata akan yadda ake jayayya. Wala tastafti fihim minhum ahada, kada ka nemi fatawa, kada ka tambayi wani, kada kai tambaya akan su ga wani daga cikin ahlul kitab, kowane ne, kada ka tambayi daya daga cikin ahlul kitab akan su ashabul kahf, to kaga wannan kore ilimi ne daga waɗanda suke ake tsammanin suna da ilimi akan su, kada ka tambaye su domin ba su da ilimi, abinda Allah ya gaya maka ya ishe ka ka wadatu da shi. A cikin wannan ayar akwai ladabtarwa da Alkur'ani ya nuna mana yanda ake yi wajen hiwar, wajen tattauna mas'ala ta ilimi, wajen musayan ra'ayi. Alqur'ani sai ya fadi Alqur'ani sai ya fadi maganar wadancan mutanen. Sai quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, qauli ne. Ya fadi qauli na farko, ya fadi qauli na biyu. Yayi raddin sa. To ka gani in zaka yi magana adalci shine ka fadi magana daga asalin abinda mutum ya fada, ba abinda bai fada ba kace ya fada. Allah sai ya fada abinda suka ce. Da ya fada sai yayi raddin sa. Sannan kuma bayan yayi raddin abinda yake ba daidai ba, sai kuma yazo ya fadi magana wacce take ita ce daidai, bai yi raddin ta ba domin ya nuna kan cewa wannan ita ce magana wacce take daidai. To haka uslubin hiwari ya kamata ya kasance. Idan zaka yi hiwar, in zaka yi hujjatayya da mutum, mai amfani da Hausar Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, hujjatayya kenan. Wato ka fadi maganar sa yadda take bisa adalci, shine insafi. Sannan kuma ka fadi fuskar raddi gare shi. Me raddin da Allah ya yi gare su, yace rajman bil ghaib, jifa suke a cikin duhu. In kai jifa a cikin duhu, in ka samu abin da kake jifa, in kacici ne. In ka samu baka san cewa sai dai kawai kai murna ka samu, ba tare da kai cewa ka san zaka samu ba, jifa kawai kai. To shine rajman bil ghaib, zato a cikin gaibu kenan. To wannan ya isa raddi ga magana, su kan cewa magana ce wadda aka gina ta ba a bisa ilimi ba, domin shi abin da yake na tarihi, tarihi ba a gina shi da zato, tarihi ana gina shi da sani ne, tarihi ana gina shi da sani. To sannan kuma a cikin wannan ayar akwai tarbiyar da wato mayar da ilimi ga Allah, cewar babu wanda ya san hakikanin adadinsu sai Allah. To wannan a bayyane yake, wannan ya isa hujja, domin Allah shine ake komai akan idansa, shine yake da sani. Saboda haka abinda yace, abinda wanda duk ya mai da ilimi ga Allah, to hujjarsa ta yi karfi. Sannan kuma a cikin wannan tarbiya ta karshe shine Allah madaukakin sarki da yace wala falatu mari fihim illa mira'an zahira, kada kai jayayya sai akan jayayya wacce take bayyananna. Wato ma'ana duk abinda yake hujjarta ba bayyananna bace, kada ka bata lokacin ka wajen jayayya da ita, dan ba zai taba abokin jayayya ka ba zai taba yadda da kai ba, tunda hujja ba bayyananna bace. Ba abinda zai ba abinda abokin jayayya zai sallama da shi sai bayyanannar hujja, wanda idan ka kawo masa zai ji kan cewa bisa tilasta ya yadda da ita. To Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jayayya da take ba irin wannan ba, jayayyar da take ba za ta sa wanda kake jayayya da shi ya ji kan cewa dole gaskiya ta bayyana, dole ya mika wuya ko kuma ya mukabara ya zamanto ya ga gaskiya ya take ba. To wannan jayayyar ita ce kawai wanda zai yi ba wanin ta ba. To sannan kuma wanda ba shi da ilimi ba a zuwa a tambaye shi, kamar yanda yace wala tastafti fihim minhum ahada. Na'am.
Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha'a Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
To Allah yace wala taqulanna li shay'in, kada ka ce ga wani abu wato wanda kai azama akan zaka yi shi, inni fa'ilun dhalika ghadan, ni zan aiwatar da wannan al'amari gadan gobe, wato anan gaba, wato gadan gobe akan abin da yake fuskanta na zamani wanda zai zo. Illa an ya sha Allah, sai dai tare da cewarka in Allah ya so, in Allah ya yadda. Wadhkur rabbaka idha nasit, kuma ka tuna, ka ambaci ubangijinka, wato ka ambaci cewar in sha Allah din idha nasit, idan ka manta baka fada ba, idan ka manta baka ce insha Allah ba, to idan ka tuna to ka ambaci ubangijinka, ka fadi ta insha Allah din. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada, kuma ka ce ina kauna ubangiji na ya shiryar da ni ya zuwa ga abin da yake mafi kusa da wannan, wato a wajen shiriya shine wato Allah ya shiryar da ni da wata kissa wadda take ma tafi wannan akan abinda ne alƙawarin zan yi, ban ce insha Allah ba. yayin da mutanen Makka suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa akan ashabul kafi da dulqarnain da ruh sai ya ce ku zo gobe zan gaya muku bai ce insha Allah ba to sai Allah madaukakin sarki ya ji anan ayar yake gaya masa cewar kada ka rinka haka in za ka yi abu ka ce to insha Allah to amma ku duba irin karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah sai da tukuna aka abinda yace din zai yi sai da tukuna aka gama gaya masa din aka gaya masa sannan sai aka dawo aka ce to karkace in za ka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah da ana cewa karkace in za ka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah daga farkon surar da abin zai zamanto mai kaushi gare shi sallallahu alaihi wasallam har sai ya rinka cewa to shin za ma a amsa mun ko ba za a amsa mun ba amma sai aka karrama shi da amsa masa aka gama gaya masa dukkan bukatarsa to sannan sai aka zo aka yi tunatarwa gare shi wannan tana daga cikin abin da yake nuna karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah kamar yanda lokacin da yayi izini ga munafikai da basu je yakin Tabuka ba Allah bai ce masa balima adinta lahum sai ya ce afallahu anka Allah ya maka afwa ya ka ba su izini sai da tukuna ya kaddamar da afuwa magare shi dan kar ka dauka cewa in an ce maka ya ka ba su afuwa ya kai musu ya ka ba su izini ya zama to zargi ake ba zargin ka ake ba to idan Allah jalla wa ala da shine ya halice shi kuma shine ya zabe shi ya aiko shi ya ne masa irin wannan muladafa da karramawa da girmamawa to ya kuma gare mu wajen muhatabar mu da abubuwa da suka jingini janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu kula da ladabi akan sha'anin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah da kansa a cikin irin waɗannan ayoyi yana nuna mana irin darajarsa da martabarsa a wajen mahalicinsa salawatullahi wa salamuhu alaihi to wannan ladabtarwa ne akan cewar idan mutun zai faɗa abu yace insha Allah idan kuma ya manta to idan ya manta ya tuna yace insha Allah bashi wannan ayar ba ta da alaka da rantsuwa duk da yake malamai sun dauki hukuncin rantsuwa akan wannan ayar cewar idan mutun yayi rantsuwa yace insha Allah to rantsuwa bata kullu ba in dai da nufin to gaciya ne rantsuwa bata kullu ba bi ma'ana idan bai yi ba ba zai yi kafara ba in kace wallahi zan yi kaza insha Allah to ko baka yi in baka yi ba ba za ka yi kafara ba in dai ka ce insha Allah din nan da niyyar to gaciya to idan sai bayan wani lokaci ka faɗa fa in dai a cikin majalisin ne a wannan insha Allah za ta amfane ka wajen Ibn Abbas kuwa ko daga baya ne ma sai ka tuna sai ka ce insha Allah to wannan insha Allah din za ta amfane ka albarkar insha Allah Ibn Abbas ya fi kowa daga cikin malamai yalwatawa shi a wajensa kaga kenan ba lalle kai kafara ba tunda idan ka tuno in ka ce ba za ka yi abu ba sai ka tuno cewa baka ce insha Allah ba kana so ka warware rantsuwa sai kai ka ce insha Allah amma babu wani daga cikin malaman madhahibul arba'a da ya dauki maganar Ibn Abbas ko wannan su yana cewa in dai majalisin ya tashi baka ce insha Allah ba to rantsuwa ta kullu idan baka yi ba sai kai kafara ma'anar cewa wa qul asar rabbi an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma kace ina kauna ubangiji na zai shirye da ni zuwa ga mafi wato kusa da shiriya daga wannan shine wato kaunar cewar Allah madaukakin sarki zai sanar da shi wadansu kissoshin ma banda wannan da yace zai fada din da ya tuna cewa ya manta bai ce insha Allah ba to da ya tuna ubangijinsa kuma ya fadi wannan ya nuna kan cewa albarkar wannan ambaton ubangijin nasa da yayi salawatullahi wa salamuhu alai wannan ya sa Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yafi wannan kissar ta ahlul kafi shine abubuwan da suka zo wanda da ba ma a tambaya ba kamar kissar annabi Musa da al-Khadir da kamar kissar masu gona guda biyu wanda duk sun zo a cikin wannan surar wanda yake sun kunshi darussa fiye ma da darussan da suke na ashabul kahfi na'am
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
نعم. Allah ya ce wa labithu fi kahfihim 300 sinina, sun zauna a cikin kogonsu shekara 300, wazdadu tis'a, suka ƙara shekaru 9. Qulillahu a'lamu bima labithu, ce ne Allah shine mafi sani da tsawon zaman da suka yi. Lahu ghaibus samawati wal ard, abin da ya buya a cikin sammai da ƙasa na sani shi shi kadai. Absir bihi, yaya mamakin ganin sa. Wa asmi', yaya mamakin jinsa. Ma lahum min dunihi min wali, babu wato majibinci a gare su ko ma bayansa, su ahlus samawati wal ard, ba su da wani majibinci mai kare su, mai taimakon su, ba shi ba. Wala yushriku fi hukmihi ahada, kuma baya tarayya a cikin mulkinsa da wani, jalla wa ala. Wannan shi ne ƙarshen kissar ashabul kahf. Allah ya faɗi muddar da suka zauna, shekara 309. Wannan abu shi ne zahiri, Allah ya faɗi cewa ga muddar zamansu shekara 309, shekara 300 suka ƙara 9. Kuma ya ce a cikin wannan, ya ce qulillahu a'lamu bima labithu, ka ce Allah ne mafi sani da muddar da suka zauna, domin raddi ga ahlul kitab da suke cewar saɓanin wannan, domin a wajen nasara sun zauna shekara 240, haka suke faɗa, tsakanin lokacin Decius wanda ya mutu a shekara 251 zuwa lokacin Theodosius na biyu wanda ya mutu a shekara ta 550 bayan hijira, a shekara ta 500, na'am, a shekara ta 501, saboda haka gabaki ɗaya shekara 250 shine tsakani, su haka suke faɗa. To dan kar wani waye kar su zo su gaya maka haka, ce ne qulillahu a'lamu bima labithu, Allah ne mafi sani da tsawon muddar da suka zauna. Absir bihi, akwai mai gani kamar sa. Wa asmi', akwai mai ji kamar sa. Kuma a cikin wannan ku kula da wata aya, Allah ya ce sun yi shekaru 300, saboda haka waɗanda suka ce sun yi shekaru 300 da kidayar kalandar tafiyar rana sun yi daidai, sai ce wasdadu tis'a, suka ƙara shekara 9 ga wanda suka ce kalandar wata, domin shekaru 300 a kalandar rana, shekaru 309 a kalandar wata, saboda kalandar rana a shekara duk shekara 33, kalandar wata tana funta da shekara 1. To ka raba 33 a cikin 300, nawa zai baka shekara 9 da ƙarin shekara 3, domin 9 sau 33 ya zama 297 a cikin shekara 300, shekara 3 ce babu, saboda haka in aka yi shekara 300 da kalandar rana, to an yi shekara 309 a kalandar wata. To sai Allah ya yi ishara ga wannan lissafin, wanda ilimin Larabawa a lokacin bai kai su san wannan ba, domin su lissafin wata kawai suka sani. Yahudawa sun san lissafin rana wajen shekaru, wajen kwanan wata lissafin wata suke bi. Nasara kuma lissafin tafiyar rana suka sani, ba san na wata ba, ba ruwansu da na wata, ba sa wannan kirgan. Saboda haka Al-Qur'ani sai ya sanar da wannan, wanda da mushrikai da ahlul kitabi duk ba san wannan ba a wannan zamani. Saboda haka wani daga cikin ijaz na ilimi na Al-Qur'ani, wanda a ciki ya kunshi bayyana wannan hakika ta ilimi, wanda yanzu ilimin wanda lissafi wannan ya tabbatar da shi. Idan kai lissafi, duk wanda zai tunani ya tunani akan wannan, naga da an yi shiru ana haka kenan. Ku yi tarawa ɗebewa saurabo sai ku gani. Na'am. To sannan da wannan Allah madaukakin sarki ya kawo kissar ashabul kahfi, wanda ta kunshi a muhimman darussa, ba irin kissar labarurruka ba, bal kissa ce wadda ta kunshi tabbatar da imani da Allah, da imani da ranar lahira, da inayar Allah ga bayinsa, da karamar auliya, da kuma irin yadda wato Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyinsa ga mutane, yake bayyana ayoyinsa ya sanya su a cikin halitta. Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken Alkur'ani. Insha Allah gobe kafin mu tashi karatunmu, inda za mu tashi, za mu kawo khulasar darussan da ke cikin wannan kissa ta ashabul kafi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka jikan mu ka jikan magabatanmu ka jikan ƴan uwanmu da suka ga mu gidan gaskiya Allah muna roƙanka ka ɗaukaka darajar ka ɗaukaka darajar mu da alqur'ani Allah ka saka zukatunmu da hasken alqur'ani Allah ka yi mana muwafaqa da tilawarsa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka yi mana muwafaqa da yin azumi wanda kake karɓar sa da yin qiyamu ramadan wanda kake karɓar ta Allah ka karɓa addu'o'in mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين